Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkanku da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babban jami'in sojan Amurka ya gargadi Rasha cewa za ta dandani kudanta a cikin tsananin tashin hankali idan dukkan bangarori suka yanke shawarar warware wannan rikici akan Ukraine da karfin soja. Shugaban kwamitin haɗin gwiwar manyan hafsoshin rundunar mayakan Amurka Mark Milley shi ne fitar da wannan gargadi karara a wani taron manema labarai a ranar Juma'a tare da sakataren tsaron Amurka Lord Austin, inda mutane biyun suka hakikance cewa bala'i za ta fada wa Moscow idan mata janye daga rikicin ba. Kashedin Amurka na ranar Juma'a na zuwa ne a lokacin da rikici tsakanin Rasha da Ukraine yake kara tsanani. Wata guguwar arewa maso gabashin Amurka mai karfi ta yi kace-kace da galibin gabar tekun gabas a jiya Asabar, inda dusar kankara ta yi ta zazzagewa ta kuma hana tafiye-tafiye a wuraren, kana aka samu ambaliya a bakin teku tare da barazanar samun sanyi mai tsanani. Guguwar ta rutsa da wasu sassa na jihohi goma tare da dusar kankara mai dimbin yawa daga Virginia zuwa Maine. Philadelphia da New York sun ga iska mai yawa da dusar kankara, amma lamarin ya yi tsamari a Boston. An samu sama da santimita 45 da dusar kankara a jiya da rana a wani yanki na Long Island a New York, yayin da a Bayview na New Jersey kuma aka samu santimita 48 na dusar kankara. A jiya Asabar an soke tashin jiragen sama a New York, Boston da Philadelphia, a cewar FlightAware, wani dandali da ke yada labaran jiragen sama. An yanke wa kimanin mutane 50 hukuncin kisa a kasar demokaradiyyar jamhuriyar Congo a jiya Asabar na saba da kashe wasu kwararru daga Majalisar Dinkin Duniya da suka hada da Zaida Catalan da kuma Michael Sharp a shekarar 2017, wanda kungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama ke bibiyar shari'ar su. Wani jami'in shige da fice na kasar yana cikin waɗanda aka zartar da hukuncin kisa a kansu, yayin da aka yanke wa wani kanan soja hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari, inji Thomas Fesi, babban jami'in bincike akan Congo a kungiyar Human Rights Watch. Jama'an Congo sun ɗaura laifin kisan ne akan kungiyar 'yan tawayen Kamuna Nsapu. Tun da fari jama'an sun musanta babu wani hannun jami'i daga wata hukumar ƙasa. Amma daga bisani an kama babban sojan da wasu manyan jami'ai da dama da suka ce suna aiki da kungiyar 'yan tawayen ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rukunin masana kimiyya 300 sun ce gazawar kasashe masu karfin tattalin arziki wurin samarwa sauran kasashen duniya damar samun rigakafin COVID-19 rashin tunani ne wurin tunkarar batun lafiyar jama'a, wanda ke sanadiyyar samun nau'ukan cutar da dama kamar nau'in Omicron mai saurin yaɗo da ya fito a wannan lokacin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a shirinmu na kasuwa a kai miki dole, shirin da ke bayyana yadda lamura suke kaya a kasuwanni daban-daban a kasashe masu tasowa. Yau za mu leka kasuwar Eke Street da ke kuma ya babban birnin jihar Abia, inda yanzu ina tare ne da wani dattijon arziki Alhaji Manu Muhammad, kuma zai bayyana mana yadda aka fara ita wannan kasuwa.
Wannan kasuwa an fara ta musamman shekara 4. Ta dalili da tsada waccan kasuwa da an kai. To shine dai ana nan ana dan kunwa nan ana koran mutane dai haka nan dai sai sarki shi ma ya taimaka mana ta wannan bangare.
Wani sarki kenan?
Sarki Hausawa, sarki Yaro. Ya taimaka mana gaba bangaren wannan al'amari. Shine kuma dan neman muna wuri inda yaran mu za su zauna suna dan sai da kankana da sauran zoko da wake haka. Shi ne dai yanzu kasuwar da alhamdulillah ta ci gaba. Wata dalilin wannan rushe kasuwar da an kai ana komawa waccan kasuwar Oban. kuma wannan yan kananan kasuwa ne kuma ta kayan abinci ce bai kamata ta je nesa ba to ta dalilin haka dai kuma Allah ya taimaka shi sarki ya taimaka muna mun ka samu inda yaran mu suke tsayawa suna tsaye da kasuwanci
to yanzu wani kalubaloli ne kuke fuskanta a nan kasuwar
eh kalubali dai yana dan da dama saboda irin masu karban yan kudin nan ko yaushe wannan ya karba gobe kuma a ce akwai kudin da za a kawo kuma kije a ce wannan commissioner an kore shi ga yara ne su ma sun zo wannan abu gaskiya yana ci mana tuwa kuma kudin ba yan kadan ba akwai lokacin wancan wata da ya wuce yaran mu sun ce sun ba da 2500 yanzu kuma ana magana 15 ko 10 kuma ba ruwa ha gari ka ba dai gashi dai ka gari wajen irin ake zaman to wannan gaskiya yana ci mana tuwa kuma da hukuma ta jibe mu don rahama
shin akwai yadda kuka kika da hotel naku ga ita gwamnatin jiha
wallahi dai shi ne abu mai ko ba gaskiya ba sai dai haka kawai dai soke buruku
to dai Allah shi sabaka to yanzu kuma bari mu leka cikin kasuwa mu ga yadda lamura ke gudana ya sunan malam
malam tasi
malam tasi me kake saida
ina saida aya dabino sogo lebo duk dai abubuwan sauran ka taka bina saida
ita ayar na ga kamar sun kasu kashi biyu shi ya ake sayar da buhu
guda naira 55
55 yanzu farashi sauki aka samu
ba magana sauki a tsara ba magana sauki da ana sayarwa 20 yanzu kuma yanzu ya linka ya kara linka kaga ba za a yi magana sauki ba sai dai Allah ya rufa shi
to ayar daga ina ake samun ta
muna samu Niger Kano daga dai sauran arewacin Najeriya da kwarin gaskiya
shi wannan ko
500 ne karamin sa 200 akwai center wanda muke aunawa naira 300 akwai habdansa 1500 akwai mudunsa 200 da akwai rabin mutu 1000 kenan to duk dai yadda abun ya kama dai haka za a yi tafi da farayin sa
kuna samun fita
eh hakan ana dan fita insha Allah
to Allah shi taimaka ga ni tare da wani mai albasa da dankali mallan ya sunan naka
Tahir Ali
ya kasuwa yau
kasuwa lafiya lau alhamdulillah
wani hali cinikin albasa yake
gaskiya albasa da rada
na kake sayar da su ne
wannan muna sayarwa 500 dari ne na 500 a da muna sayar da shi 200 yanzu kuma da kaya ita da ma sai 500
nawa ne ya buhun albasa
yanzu dai a yau abin da ake da shi yanzu naira 2500
da nawa farashin
da 25 25 in yayi tara su sai ya kai 30
na kake sayar da su dankalin
manya 500 muna sayarwa kanana
na kuke samun dankalin
dankalin muna zuwa shi da aje muna shi Kano ko Kwato ana kawo mana shi gwambe
so Allah shi taimaka
ni alhaji kuza nake mutumin da nake amma
a ranar kake
a ranar nake ranar jihar Kano state ba
Allah ya sani
eh dukkan wa
yanzu na ga kana tsire ne ko
eh tsire ne
eh na ne
200 300 300 300
eh
yawa
to cilo mun na mun bananci ko da dan gwagu gwagu wannan na ne
wannan naira 100 wannan
200 to ka mun na dadan
aje na mun da ku yi ce
eh
na mun da ku yi ce
eh za ka saki za ka saki
Allah ya to dai na gan nama nama kuma yayi dadi
eh to alhamdulillah
Allah shi taimaka
Allah
shi taimaka
na cita
da dai muna sayan ta 2800 amma yanzu ta kai mu ga 16 da ma har da 500 wani lokacin ma muka yi sayan ta 17 16 da 500 dai haka da ke sayan ta sai kuma zo goda muna sayan ni kamar 16 da 500 amma yanzu ya kai har 13 15 sakamakon yanzu komai yayi tsada ba wani abin nan da yake zama mutane sai dai kawai insha Allah ka mana sauke na su
shi zogun na ga daddaure su a leda na ake sayar da su wanda aka daddaure da
yan da ake sayarwa da abinda muke sayarwa naira 50 yanzu ya koma 100 to mu ma haka muke manage muna sai da saboda dai ka samu yanda aka yi
to shi zogun a haka ma ana samun fita
eh to gaskiya zogun ba a samun fita kawai dai sakamakon ana sayar da riba shi kada ba ana hada da yawan su Lagos Kano bari da yawan su shine ake daukan wannan riba da aka samu a cikin su ya kara a dora kan shi ma mai da kudin sa amma shi gaskiya ba mai da kudin sa
to ya sunan malam
Yusuf Yakubu
to malam Yusuf Yakubu mun gode Allah shi abdar yanzu na shi ko saboda masu kankana da tafarnuwa malam sunan naka
ka?
Sunana MC Jenny.
To ya kasuwa ya ciniki yake yau?
To alhamdulillah, amma abun yayi kudi da yawa. Kankana tayi kudi da yawa domin Allah. Tayi kudi da yawa. Abun da ake saye da 250, 300, hai 320. Abun yanzu ya koma 500.
Idan aka yanyanka kenan ko dai guda.
A haka din. Idan aka yanka kuma hai da aka yanka 500, da aka yanka 300. To yanzu abun da zaka siya 500 nawa zaka siya kai? Kaga abun ya kudi da yawa. Wannan gali kuma da
tafarnuwa ce.
Tafarnuwa. Da abun da muke sayanta hai 30,000, 35. Yanzu abun ya koma 110. Nawa za a siyar? A dinga tausaya ma su yi mana.
Kankanan daga ina kuke samun ta?
Muna samun ta ne daga jahohin mu na Arewa.
Kamar su?
Kamar su Kano, Jigawa, Sokoto da sauransu ne.
Tafarnuwa fa?
Tafarnuwa mafi yawanci an fi samun ta a Sokoto, Kebbi. Yawwa, an fi samun ta nan.
To Allah shi taimaka.
Amin.
Malam salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya sunan naka?
Sunana Usman ne.
Me kake saida?
Ina saida shinkafa ne da wake.
To ya kasuwan yake yau?
Kasuwa alhamdulillah muna yi ana kan samu wani abu. Sai godiya.
Da farashin su yake ne a halin yanzu?
A gaskiya kafin wannan shekarar da muke ciki, kuma shi wannan shekara waken nan ya dan sauka kasa, farashin ya sauka kasa. Lokacin da muna sayan sa 42,000.
Ko kenan?
Eh, wannan shekara kuma da muka shigo cikin cikin ciki wannan watan tai da muke ciki mun samu tarin almost kusan 15,000 muna sayan sa kusan 55,000 da uku haka muke sayan sa yanzu haka gaskiya kayan ya dan yi tsada da yawa a yanzu abun da yake faɗa maka shi
to yanzu daga ina ake samun waken wurare ne daban-daban kicin waken da kuma shi farin waken
eh farin wake yana zuwa mana daga Najeriya ne amma akwai kamar jannan da wannan kanana mai baki-baki hanci oloka da ake faɗa masa oloka yana zuwa daga Niger wannan kuma kanana yana zuwa mana daga Kamaru ne ko irin tsadi ne haka ana shigowa da shi
mai turare barka
barka da an wuni lafiya
lafiya kalauya kasuwa
alhamdulillah
ya cinikin yake ne a hali
cinikin gashi nan dai ana tattaba saboda yanzu muna bayan izin ya gama ka san kamar irin January din December haka ake da tattaba cinikin yanzu kasuwanni sai a hankali komai da komai ya dan yi kasa sirarukan gashi nan ba wanda babu akwai kamfanin Suraji na rolling da na ro na gogawa da na turawa sannan kuma ga wani nan kamfanin ST collection
na dora din na ne yake
na turawan gashi nan muna tura akwai wanda muka tura shi kamar da yiji ya kamfanin na Steve kamfanin strategy shi kuma muka tura shi 1,800 amma ya zama da different program different price
wato kan shi kan shin nasu kenan
yawa kan shi kan shin kala kala ne akwai wanda kamar irin sai ta kowa su sai kana su ta fiscal leader irin su ta Arabian gold irin su ta gold gashi nan dai aka ga kan shin akwai wanda shi lalle sai dai a aura shi 1,500 in ba haka ba kudin baya fita saboda yanayin tsadar sa kuma dama kowanne daidai kan shi na shi turaci din ba sai kuma irin mai kudi haka kasa irin su sugar daddy 121 black gold su black ss shi kuma mukan dan tura shi irin 800,000 har fiye da haka ma
to turarukan daga ina ake samu su
turarukan ga kamar shi kamfanin almas da shi kamfanin ST din da shi direct india ne da amma shi kamar wannan kamfanin surat dubai ne saudiya amma saudiya ne
to kai da kanka daga ina kake samu su
kukan samu su ne daga kano
to malam nurudin Allah shi taimaka to jama'a iya abin da ya sawwaka kenan daga kasuwar AK street da ke umaya babban birnin jihar abia sai kuma wani mako cikin ikon Allah ni ne Alfonso Sokorigwe assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa a filimu na nasihar Lahadi ina kuma fatan an waye gari lafiya ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji Fadan Church Catholic a Diocese na Yola jihar Adamawa ta tarayyar Najeriya yau ina so in ja hankalinmu ga rayuwa ta godiya ga Allah domin mun san cewa duk mai godiya zama hamdala yake yi a kowane hali mutum mai godiya mai hangen nesa ne ya kuma san cewa duk abin da ya mallaka a duniya a matsayin kyauta ce ba haƙƙi ba saboda haka ta yaya za mu iya kiyaye zuciya mai godiya a rayuwarmu na farko dai mu nemi fuskar Allah cikin addu'a a addinance dai Zabura 34 aya 8 na karfafa mu da mu gane da kanmu yadda Ubangiji yake da alheri domin mai farin ciki ne mutumin da ya sami kwanciyar rai a wurin sa manufa anan shine Allah kadai ya isa dalilin farin cikin mu ta haka kuma dole mu nemi fuskar sa mu yi masa godiya saboda alherin sa zuwa gare mu ko ba don wani abu ba don muna cikin masu rai hanya ta biyu mu yi kokari mu zama makwabta na gari muna yin la'akari da bukatun nakasassu da ke tsakanin mu mu tabbata waɗansu su ma sun dandana ni'imar da muka samu domin raba albarka yana taimakawa wasu su gane nasu albarka na ukunsa kuwa mu zama masu lissahi muna bada hankali kuma muna biye a zuci kowace ni'ima da ke zuwa mana ta haka za mu ci gaba da nuna godiya musamman a ranakun da muke shan tsanani a ƙarshe kuma kada mu manta mu rike koyarwar addini kankan da yake addini musabbabin rayuwa ne saboda haka mu rinka godewa Allah a kowane lokaci da kowane wuri Allah kuma ya sa mu dace amin
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu magana ne akan cutukan da suka danganci fata da kuma yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da kuma hunturu tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita bangaren fata Dr. Zainab Babba dake aiki a asibitin koyarwa na Abu ja dake karamar hukumar gwagwalada likita barka da wannan lokaci
barkan mu dai
to likita masu sauraron mu zasu so su ji karin bayani akan irin cutuka ko kuma matsalolin da suka danganci fata
wannan tambaya tana da dan girma sosai ko fadi zance ne sai dai a takaice me zamu iya cewa akan matsalolin fata din gaskiya cututtukan fata dai suna da yawa kala daban-daban sun kai kala wurin 4000 sannan kuma wani hasashe ya nuna cewa cikin kowane mutum huda Amurka kowane mutum daya yana dauke da matsala ta fata kuma ina so ma dan yi wani dan jan hankali cewa in mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fata ana magana ko kuma farce ko kuma gashi to duk wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke duk da wasu abun ba ne da fasarar sa a Hausa amma dai zan iya cewa kaman akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar cewa common skin diseases haka wanda kamar acne vulgaris wanda ake ce ma a turance pimples kinga shi ma ciwo ne da mutane da yawa suna yin sa akwai eczema ko dermatitis musamman kamar a ce atopic dermatitis shi ma ana yawan samun shi akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci kwayoyin halitta ke sa su kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection din nan muna da su warts muna da irin su herpes zoster da ake ce mata wutar dare din nan sannan kuma akwai fungal infection kamar makero da na san mutane da shi ma sun san shi sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar cabies karzuwa ita ma kin ga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci changing kala ko yanayi na fata mukan ce musu pigmentary disorders a turance zai iya zama na kaman fata ta yi haske kamar irin vitiligo an ce Michael Jackson shi yayi shi ma ciwo ne na fata to akwai kuma wanda su kuma ba haske fata take yi ba duhu take yi ko ta yi baki kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation duk wannan matsaloli ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorders to shi kuma wannan haka an kalla wato yanayin fata suka ga kaman fatan mutum ta kone ta yi bororo ta duru ruwa shi ma dai ciwo ne na fata to akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su ake ganin alamun su kaman masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata ko ta bushe haka ko yawan kaikayi masu ciwon suga kuma ko masu HIV to duk suna iya zuwa da matsalolin fata to sannan kuma banda wannan wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu dermatosis of pregnancy suna iya zuwa da wasu irin nasu yanayin cututtukan fata wanda in aka ga likitan fata zai iya ba da shawara akai. To banda wannan kuma akwai magani, shan magani shi ma haka barkatai, yana iya kawo matsala ta fata, ko da maganin asibiti ne ko maganin Hausa, ko wani irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata. Su ne muke ce musu adverse cutaneous drug reactions. To duk banda wayannan kuma akwai cancer, skin cancers, wanda yawanci mu a bakake bamu fiya ganin su ba, ko kuma in ce akwai wanda muka dan fi gani, amma dai mafi akasari sun fi yawa a fararen fata, kaman squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, matsalan fararen fata ne sosai, wanda mu dai da akwai dan karancin hakan a bakaken mutane, ko kuma in ce akwai irin tamus skin cancer din da muka fi samu. Duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zabiya din nan albinism, su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers ko da a cikin bakake sosai. Banda wannan kuma akwai kuma kama a ce kalilan wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado. To halitta fata din ne take haka, kuma wani lokacin kusan gadon su ake, muna ce musu genodermatosis. To kusan sai in ce a takaice kenan abinda zan ce akan matsalolin fata.
Shin me ke haddasa su?
Kusan zan ce akwai cututtukan da na ce miki kamar na halitta ne, saboda haka gadon su ake yi, babu wani takamaiman abinda za a ce shi ya haddasa su, ko kuma zan iya ce akwai abinda ake gani cewa kamar matsala ne ta wurin halitta din na fata, ko kusan abin da yake kawo su kenan. To akwai kuma wayanda kamar na ce infection, irin su kero din, scabies, karzuwa, duk wayannan su kuma matsala ne kamar na skin infection. Amma wasu abubuwan ba komai ne gaskiya za a ce ga abin da ya haddasa ba. Akwai kuma abin da misali kamar shan magani din, wai su in sun sha magani yana iya kawo musu wasu kuraje a fata.
To likita, ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli?
Wasu matsalolin na halitta ne, gado ne, so kusan zan iya cewa ba lallai akwai abin da za a iya yi a hana faruwar su sosai ba, sai dai ko misali a ce idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita, a duba, a gaya mishi wannan wace irin matsala ce, kuma za a bashi shawarwari sosai, za a ilmantar da shi, zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta. Saboda idan kana da ilimin abu zai yi wahala ka zamana kaman ka rude, ko kuma abun ya zamana ya tsorata ka, zaka fahimce shi yanda ba zai sa ka tafi kai ta yawon neman abubuwa daban-daban ba wanda za su iya zaman maka wata matsalar da tafi wadda kake da ita. To wannan kenan. Sannan kuma misali kamar su skin cancers wanda zabiya suna iya samun shi, albinos kenan, tun daga yara iyaye muna gaya musu, muna ba su shawara in sun zo asibiti, amma kana da yaro mai zabiya din ya kamata ka je ka ga likitan fata. To muna ba su shawarwari sosai saboda su fata su bata son rana, rana ita take kawo musu wannan skin cancer din. To in sun zo za mu ba su shawara su dinga rufe jiki, a daina dinga sawa yaro kaya masu dogon hannu, kuma ka a dinga shiga rana da shi. To kin ga fadakarwa ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi, su kiyaye. To ko ta wurin sana'a, kin ga shi mai irin wannan matsala ta zabiya ba wanda ya kamata a ce kamar zai sana'a aiki a rana ba, kamar noma, kin ga irin abin da zai iya kawo musu matsala ne, za su kiyaye da in sun ji haka. To sai kuma irin matsala kamar a ce ta canjin kala, to wani abin da yake kawo irin wannan matsalolin canjin kala din, bleaching, amfani da man shafa-shafa din nan da suke sa a bleaching, to su ma suna iya kawo matsala. To kin ga za a iya gaya maka ka daina, ko kuma a baka magunguna wanda masu kyau, ina nufin mayika masu kyau wanda zaka iya amfani da su, wanda ba sa da kawo kuma wannan matsala ta bleaching. Sannan kuma shan magani ma barkatai haka, shi ma na ce muke na kawo kuraje. To kin ga aka kiyaye shan magani, ko kuma in za a sha magani ya zama ne dai likita ne ya bada magani, ko kuma idan aka sha din aka ga wata matsala kamar kuraje a jiki, to a je a nemi likitan fata, za a iya magani magance wannan abu. Sannan kuma wani abu da ba wai mai ne yawa bane wasu sai kaman irin su infection kuma wani lokacin cudanya tana iya sa a samu yanzu kaman irin su karzuwa ko su makero to an ya zama na an rage wannan ko cudanya ko sa wannan ya sa abun wancan ko kuma wurin aski irin su what ana dauka wani yayi aski wani yayi amfani da abun to shi ma ana iya daukan duk wannan to in aka kiyaye to insha Allah ina ga za a samu sauki na waɗannan cututtuka wasu kuma magani ne za a je asibiti ga likitan fata zai ba da shawarwari zai ba da za a ba da kuma magunguna wanda za su kawo saukin wannan ciwo ko kuma kada ya zama na ciwon ya zama babba
yaya kamata mutane su kula da fatar su musamman a wannan yanayi na sanyi da kuma hunturu
a wannan yanayi na sanyi fata yawanci tana bushewa kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi kaikayi ko ta matsatsage to akwai wani abu da mutane za su yi mamaki ta kila na fada da zai iya rage wannan bushewar fata ko kaikayi shine yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi ba wai kazanta muka ce ayi ba amma wanka idan yayi yawa kana ta dirje fatar yana iya sa wannan ya karu kuma amfani da soso shi ma abinda mutane sun saba yi sosai wani lokacin da sanyi yana iya rada bata fata akwai kuma abinda ya kamata din ayi misali muna ce musu emollients mayika ne wanda kaman suke hana bushewar fata muna cewa kaman occlusive emollients irin su vaseline so a shafa mai sosai akwai kuma moisturizer suma wanda suke kara wa fata danshi to indai za a shafa mai a fata za ta bushe ta tsatsage ba to kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fatar matsala ce ciwo ne ba wai hakan nan bane ba dan sanyi ne kawai wasu suna da dama dan background matsala ta fata din shi yasa in sanyi yazo abin yake yawa sosai har sai irin faso din nan fata ta tsatsage ko hannu ko kafa irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata akwai magunguna sosai da muke da su da muke bayarwa wayanda suke sa taushin fata din kuma ba zai zama damuwa ba ko za a samu sauki in sha Allah
fatar jiki sai ta rika kaikayi me ya kamata mutane su yi don samun saukin hakan
bayan rage wanka zuwa sau biyu zuwa uku a sati kuma dadewa a wanka din ma shi ma yana iya kawo kaikayin fata ko bushewar fata saboda haka mukan ce kada a wuce minti 5 zuwa 10 yayin yin wanka musamman kuma dai ina kara fada idan ma fatan tana da matsala to banda haka kuma ruwa in yi zafi da yawa shi ma yana wanke maiƙon dake jikin fata to kuma in maiƙon jikin fata din aka wanke shi to kin ga zai zama ne kenan fatar ba ta da taushi sosai to za ta kara bushewa za ta kuma yi kaikayi musamman kuma kin ga a yanayin sanyi ne yawanci zaka so ka ce bari ka yi wanka da ruwa ne zafi sosai to kawai dai ruwa dai haka wanda bai cika zafi ba wanda dai ba zai sa maka kuma wata damuwa ba duka dai sanyi yana saka bushewar fata kuma na riga na faɗa da ma fata mai busasshiya za ta yi kaikayi sosai amma ina so a gane ba wai kaikayin fata mu a wurin mu likitocin fata abu ne da yawa abubuwa da dama suna sa kaikayin fata saboda haka in dai mutum ya danyi abinda nace a baya ai amfani da a shafa mai ai amfani da emollients moisturizers and then kuma ba a dan samu sauki ba to shawarar da zan bayar shine gaskiya a je a ga likitan fata saboda dalilai da yawa suna iya kawo kaikayin jiki kada a dauka cewa kamar yanayi na sanyi din ne kadai yake sa wannan
masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamar sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.